duk da cewa kuma mun san suratul Isra'i ai makkiya ce, a makka aka saukar da ita, tunda a makka aka yi Isra'i da Mi'raji, kuma ana yi sai Allah ya saukar da wannan sura. Sai ce wannan akwai iskali. Sai shi da kansa ya amsa yadda iskalin yake. Ce ko dai ya zama ayar tana cikin ayoyi na Al-Qur'ani da ake saukar da su sau biyu. An saukar da ita a Makka, kuma aka sake saukar da ita a Madina. Ai an faɗi irin haka akan suratul Fatiha. Yace ko kuma ya zama a Makka aka saukar da ita, amma kuma lokacin da aka ji yayi shiru din nan ana masa wahayi, ba wai ana saukar masa da ayar bane, ana ce masa ne idan zaka ba su amsa karanta musu wannan ayar da ka sani a cikin suratul Isra. Kaga sai ya zama ba iskali a ciki kenan. Yace amma abin da yafi tabbata shi ne wannan sura makkiya ce. Dalili ko shi ne hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad da kuma Imam Tirmidhi a cikin Sunan, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana Makka, sai Qurayshawan Makka suka ce ya zamu yi mu kure shi ne. Suka ce mu ba ma da ilimi, yana karanta mana abubuwa na littafi, bari mu aika wurin ahlul kitab, su suke da ilimi na littafi, su gaya mana abinda zamu kure shi da shi. Sai suka aika, suka tada yan aike, suka tafi har Madina, suka haɗu da Yahudu. Suka ce da su wani annabi ya bayyana, yana da'awar annabta, mu kuma muna so mu kure shi. Ku kuke da ilimin littafi, da me zamu kure shi? Suka ce ku je ku tambaye shi abubuwa guda uku, idan ya amsa duka uku ba annabi bane, idan ya faɗi duka uku ba annabi bane, in ya amsa wasu ya ce bai san wasu ba, to annabi ne na gaskiya. Ku tambaye shi akan ruhu, yaya haƙiƙanin ruhu yake. Ku tambaye shi akan waɗansu mutane da suka fita labarinsu mai ban mamaki, aka daina jin labarinsu sai bayan shekaru ɗaruruwa kafin suka sake bayyana, kuma ba su canja siffa ba a yadda suke a matasa, haka aka sake ganinsu. Ku tambaye su akan wani mutum da ya taɓa yin tafiya, ya zagaye duniya kaf, ya yi tafiya daga bangon gabar zuwa bangon yamma. Ku tambaye shi labarin waɗannan, in ba annabi ba, ba wanda zai san wannan labarin. Sannan kuma ruhu kuma ba wanda ya san hakikaninsa sai Allah, kuma Allah ba zai sanar da mutane hakikaninsa ba. Sai dai abinda bincike zai iya nunawa, amma ba na hakikanin ruhi ba. In ya ba ku amsa, to ba annabin gaskiya ba ne. In ya ce bai sani ba, annabin gaskiya ne. Waɗancan kuma idan ya ce bai sani ba, ba annabin gaskiya ba ne. Don in annabin gaskiya ne, Ubangiji zai sanar da shi. Tunda baya cikin abinda Allah ya keɓe, ba zai gaya wa kowa ba. Sai suka koma suka tambaye shi, suna tambayarsa akan waɗancan yara matasa da suka ɓata daga baya, suka bayyana bayan shekaru ɗaruruwa. Sai Allah ya saukar da am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba in awal fityatu ila al kahfi. Daga suratul Kahf kenan, labarin ashabul kahf. Suka ce da shi wane ne labarin mutumin da ya yi tafiya daga bangon gabas zuwa bangon yamma na duniyan nan ya karaɗe ta. Sai Allah ya saukar mata da wayas'alunaka an zil karnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra. Suka ce to sai kuma ka gaya mana menene ruhi. Sai Allah ya saukar da qul ruhu min amri rabbi, ruhi kan ba zan gaya muku shi ba, saboda ni ma ba sani na bane al'amarin Ubangiji. Sai annabi ya ci jarabawar yadda suka yi, amma kuma wannan bai sa su sun yi imani ba, ballantana su malaman nasu Yahudawa. To amma kasance masu neman tambaya ta ta'annuti da neman gajiyarwa da neman kurewa za su iya sakewa, don Allah ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bashi yake kirkiro Qur'ani da kansa yadda ya so ba, kuma ba ayar da ya so ake saukarwa ba, shi ma gaya masa kawai ake ya karanta. Shi yasa Allah ya sake maimaita abu, menene ar-ruh? Waɗansu malamai suka ce ar-ruh anan tunda ya zo a cikin alqur'ani da ma'anoni daban-daban sai wasu su ce wancan ma'anar ne wasu su ce a wancan ma'anar ne wasu su ce wancan ma'anar ne ba a samu haduwar kan dukkan malamai akan ma'ana guda ɗaya ba sai dai kowa ya faɗi irin nasa kai kuma in ka ji ka ta annahu la ilaha illa ana fattakun a farkon suratul nahl wanda yana magana akan wahayin alqur'ani kenan yace kuma yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawma talaq yawma hum barizun wannan ma ana magana akan wahayi ne wa kadhalika awhayna ilayka ruha da rayuwa gaba ɗayan ta in babu alqur'ani kamar rayuwar matattu ce to sai Allah ya rayar da matattu da alqur'ani a matsayin sa na ruhi na imani sai suka ce to ma'anar ruhu anan hakikanin wahayin alqur'ani ya yake yaya sirrin yadda Allah yake saukar da wahayi sai Allah ya ce ba zai gaya muku wannan ba shine ma'anar fassarar in ji waɗansu malamai suka ce ruhu anan ma'anarsa mala'ika jibrilu kamar suna tambaya ne akan ake mala'ika jibrilu ne yake zuwa wurin kowane annabi yana kawo wahayi duk mu ba za a gaya mana yaya hakikanin mala'ika yake ba sai dai annabin da aka aiko masa ya gan shi kuma muna so mu san shi a mana cikakken bayani a kansa ta yanda za mu gane shi kamar yadda muke gane sauran abubuwa na ayoyi a fili shi ne Allah ya ce musu kulli ruhu min amri rabbi ba za a gaya muku ba saboda ruhi daga cikin al'amarin ubangiji na ne sun faɗi wannan ne saboda alqur'ani wurare da yawa Allah ya kira mala'ika jibrilu da cewa ruhi Allah ya ce nana Maryamu alaiha salam ta tafi ta kuya daga mutanenta sai Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana fa tamassala laha basharan sawiya sai muka aika mata da ruhinmu ai kowa san wannan ruhin mala'ika jibrilu aka aika mata shi yasa yake inna ma ana rasulu rabbiki ni manzon ubangijinki ne wannan kuma mala'ika kenan sannan Allah ya ce shi yake saukar da alqur'ani kuma ya ce sunansa ruhu ne wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin cewa jibrilu shi yake saukar maka da alqur'ani kaga shi ma Allah ya kira shi ruhu tanazzalu almala'ikatu والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ده ملائكو ده الروح شين جبريل سنة سوكوا أرانا أدري ليلة القدر تسكى شوانا شين روح ده أكي تنبايا الله يتي أتي كل روح من أمر وانا سوكما وانا سوكا بيawa سوكا شين روح أنا نفي ري نروح إن تكنتان أدب ma'anarsa shine annabi allati taqumu bihi hayatul hayy wanda duk wani abu mai rai wannan abun shi yake tabbatar da yana da rai idan abun bai da rai to abun wannan rai din ya fita ne wannan rai da yake shiga jiki sai gangan jiki ta zama mai rai wannan rai da idan an cire sai gangan jiki ta zama gawa ko mushe shine ruhun da ake tambaya anan suka ce saboda Allah ya kira shi abu a wurare da yawa ya ce da ya halicci annabi Adam sai ce wa mala'iku fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajidin idan kuka ga na gama daidai ta halittar sa kuma na busa masa ruhi na sai ku yi masa sujjara kaga wannan ruhi yana nufin rai kenan ba mala'ika ba kuma wahayi ba sannan Allah maɗaukacin sarki ya kira ruhu ya kira ran mutane da ruhu da ya gama halittar annabi Isa sai ce shi ya aiko da ruhun mala'ika shi ma ruhu ne sai zo da ruhun shi ne ran annabi Isa sai ya sanya masa da shi sai Allah maɗaukacin sarki ya sa ya zama mai rai إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه النبي عيسى روح نيدك الله روحي نيد بما نرى نيدك ورن الله بعد أن الله بني يند الله ya halici kowane rai, shi ma aka yi halici ransa, sai aka zo aka sa masa. Sai suka ce wannan shine ma'anan ar-ruha nan. Sannan kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cikin sunan Tirmidhi yana da karfafa wannan hadisin Abdullah ibn Abbas. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da Allah ya halicci Annabi Adam yana busa masa ar-ruhi shine rai, sai Annabi Adam sai ya atishawa. Yana yin atishawa sai ya ce alhamdulillah. Sai Allah ce masa yarhamukallahu ya Adam. To da ya zama mai rai, sai ce ga waɗansu mala'iku can, akwai jigajigan mala'iku can waɗanda suke cikin masu matsayi, za su can a zaune, je ka musu, je ka gaishe su. Da Annabi Adamu ya je, sai ce da su assalamu alaikum, ba su taɓa jin wannan gaisuwar ba. Shi ne an ce je gaishe su. Da ya je sai suka ji ya ce assalamu alaikum, wannan gaisuwar sai ta musu daɗi, sai suka ce wa alaikas salamu wa rahmatullah. To sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce da shi, wannan ita ce gaisuwarka daga yau da kai da ‘ya’yanka, in za ku gaisuwa da juna da wannan gaisuwar za ku riƙa yi. Da cikin wannan hadisi wanda shi Tirmidhi ya ce hasan ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa an busa masa ar-ruhi, kaga shi ne rai din. Haka dai wannan yana nuna mana ra'ayin mafi yawan malamai shi ne cewa ar-ruhi shi ne ran da yake jikin bil'adama. Duk da cewa akwai waɗansu ciki hada Ibn al-Qayyim cikin manya-manyan malamai da cikin magabata da suka ce ar-ruhi wani mala'ika ne, ba Jibrilu ba ne, amma wani mala'ika ne na musamman wanda ba a taɓa ganinsa ba, kuma shi baya zuwa wuri sai a wani dalili na musamman. Shi ba aiko shi ake wurin annabawa ba, shi ne wanda a ranar kiyama zai zo daban, sauran mala’iku kuma su zo daban. Shi ne ma'anan yawma yaqumu ruhu wal mala’ikatu saffan, ranar da wani mala’ika ar-ruh, kuma ruwaito daga Abdullah ibn Abbas ya ce ar-ruh al-malak, ruhun da kaji Allah ya faɗa dinnan shi ne wannan mala’ika. Shi mala’ika ne na musamman, ba a san shi ba, sai a ranar kiyama za a ga ya bayyana. Shi daban, sannan sauran mala’iku kuma suna gefe, shi kamar yana madadin gaba ɗaya mala’iku makin. To sai aka ce shi ne abu, to sai suka ce a tambaya musu, sai Allah ya ce a ba zai gaya muku ba, in kun je kwa gan shi. Wannan shi ne ra'ayin Ibn al-Qayyim, za ce kuma mafi yawan magabata waya akan wannan. Ibn al-Qayyim yana da littafi kitabur ruh, sai ne daga cikin littattafai masu amfani waɗanda ba a rubuta littattafan da suka fi su amfani ba a babinsu. Littafi ne cikakke a kan rai. A cikin wannan littafi ya faɗi abubuwa da yawa na ilimi, abubuwa masu ban mamaki, wanda yake cikin abubuwan da suke nuna yanda Allah ya masa baiwa ta ilimi mai yawa, wanda ya iya cikakken bayanin da ya da iya zai gamsar da mutum iya gwargwaron ɗan iliminka inda zai tsaya, kuma wanda a ciki ya yi abinda ya kure philosophers, wato mutane masu ɗan falsafa da suke magana a kan yaya rai yake, ya kure scientist da likitoci waɗanda suka kasa gane haƙiƙanin rai. Shi kuma saboda ninkayarsa a cikin nusus na littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ka karanta wannan littafi ne sosai kuma ka fahimce shi, za ka ga cewa ka samu waraka a kan iya ɗan abin da ya kamata kai ka sani a kan ru. A cikin wannan littafi akwai abubuwa da yawa waɗanda waɗansu malamai suka ce ijtihadinsa ne ba za a jingina su ga shari'ar Allah a ce haka ba ne, waɗansu a yi tawakkufi a kansu, waɗansu kuma a ce a'a sun saba da waɗansu ne su. Kowane ɗan adam a duniya yana iya faɗan daidai, yana iya kuskure, in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah yake saita kwakwalwarsa da kuma harshensa. To amma dai galibin abin da yake cikin kitabur ruh yana nuna wadatar da Allah ya bashi ta ilimi da kuma sanin nusus, musamman abubuwan da suke da goyon bayan nusus ɗin da kuma maganganu na magabata cikin sahabbai da sauransu. Ba shi kaɗai ba ne rubuta littafi a kan abubuwa irin wannan ko yayi magana akan rai at-tazkiratu fi ahwalil mauta wa umuril akhira dal imam al-qurtubi yana daga cikin irin wannan litattafan akwai kuma litattafai da yawa na wadansu malamai da suka yi rubutu akan abin da shafi rai da al'amuran rayuwar barzakhu da al'amuran mutuwa da al'amuran rayuwa bayan mutuwa Imam Suyuti yayi irin wannan sannan kuma da yawa daga cikin malamai kamar su Sheikhul Islam bin Taymiya sun yi maganganu masu yawa akan irin wannan kamar yadda zaka samu a cikin Majmu'ul Fatawa Allah ya mushi rahama to idan mun tsaya akan cewa ruh shine rai to sai Allah za mu zo gaba mu fahimci idan rai ne da fahimtar musulunci me ake nufi da rai sannan kuma me ake nufi da mutuwa kuma ya mutuwa take sannan kuma bayan an mutu me yake faruwa da rai shin idan kai ka mutu ran ne ya mutu ko gangan jikin ne ya mutu ko duka biyu ne suka mutu sannan idan ka mutu aka kai ka kabari an kai gangan jikin da ran ne tare za su zauna ko ran ne kadai zai zauna gangan jiki ya lalace ko gangan jikin ne kadai zai zauna rai ya tafi ko kuma dukan su biyu za su lalace sai zama babu sannan idan rai ya tafi inda ya tafi idan ba zai zauna a cikin kabari ba a ina yake zama sannan rayukan mutane da yanzu duk suka mutu a duniya duk da an tona kabarin su ba za a gani ba a ina suke sannan sai waɗansu matsaloli masu zurfi don ya yi littafin ne a cikin matsala har guda 22 daga ciki akwai tambayar shin rayuka idan mutane suka mutu suna haduwa a wani wuri da za su rinka hira da taɗi da kuma ci gaba da wata irin rayuwa banda irin rayuwar nan ko kuma kowa yana ta kansa ne kamar yadda kake ganin kaburbura kowa an binne shi shi kadai ko ana haduwa a ci gaba da harkoki irin na can sannan akwai tambaya akan rayukan mutanen da suka mutu suna da alaka da rayukan mutanen da suke da rai yanzu a nan duniya akwai communication tsakanin kai da kake da rai da wanda ya mutu ko babu sannan idan an binne mutum sai kai ka je masa ziyara ka je kai sallama zai ji ka ko kuma kawai kana sallama ne amma shi baya ji idan yana ji zai amsa ko za ka yi sallama ne ko mala'iku su amsa sannan idan ka je ziyara yana sanin ka zo sannan kuma idan aka ce mutane dukansu sun mutu menene bambancin rayukan muminai me yake faruwa da su da rayukan kafirai me yake faruwa da su shin azaba ake yi waran na kafiri ko kuma rayuwar gangan jiki ne ko duka su sannan mumini shi ko idan ya mutu za a aje shi ne kawai ya ta jira ko kuma a'a yana fara tabakala shi na wani abu na ni'ima tun kafin a je lahira tun kafin a je tashin kiyama wannan suna daga cikin sannan akwai ma tambaya akan cewa shin da rai da gangan jiki wanne ne farko shin an halicci rai ne yana jiran gangan jiki sai ranar da gangan jikin ya zama mani ya zama gudan jini ya zama tsoka aka sa kashi sannan aka ɗauko ran aka sa lokacin dama ran yana nan ko kuma ranar da ka gama ne sai a yi ran sabobin sai a zo a sa sannan rai in yana jikinka shi kuma menene yake bambanta yadda za a gane akwai rai din a jikinka kuma idan an zo mutuwa ta yaya yake ya fita wannan duk suna cikin tambayoyi da duka ne da ya amsa a kansu Allah ya ji kansa da rahama waɗansu suna cikin littafinsa waɗansu kuma suna cikin littattafan waɗansu malamai na sunna ba zai yiwu a ce mu yi cikakken bayani da zai iya kaiwa makura ba a cikin iya wannan darasin amma dai za mu faɗi iya abin da ya sauka Allah dai madaukakin sarki ya ce suna tambayar ka dangane da ruhu kace da su rubu min amri rabbi bimaana min sha'ani rabbi yana ɗaya daga cikin al'amari da Allah ya bar wa kansa haƙiƙanin sanin sa sani na keke da keke me ma'anar sa shine shi ran da ya aka alice shi ai kai an san da mani ne aka alice gangan jikin to rai kuma ba wanda yana cikin abin da binciken ka ba zai iya ganewa ba sannan rai yaya kamannin sa yake haƙiƙanin kamannin sa na tabbas yanzu a jikin mu akwai rai a jikin matattu ba rai amma lokacin da aka ce wani bai da rai ai kin kana ganin sa kamar kamar sa magana ya amsa me yake bambanta tsakanin wanda yake bacci da wanda baya bacci shi kuma ya mutu duka ga kamar iri ɗaya ne me bambancin wanda ya suma ai shi ma baya boki da wanda ya mutu amma wannan bai mutu ba wannan kuma ya mutu to wannan haƙiƙanin yana cikin al'amarin Ubangiji sannan kuma shi rayukan mutane duka iri ɗaya ne ko kuma a'a ranka yana kama da kai ne raina yana kama da ni ran wani yana kama da shi ko kuma a'a rai kawai kamar yadda ake kawo batir ne sai ka zo ka sa wa tocila sai fara haske ko a cikin waya sai ta kama ana cire batir sai shikenan don haka kowane batir aka kawo in dai na Samsung ne in aka sa ai zai dauka ba dole sai batir din wannan wayar ta hannunka ba to haka rai yake kawai kamar inji ne ai ana iya injin mota idan ya lalace sai a dauko wani a sa to shin shi ma rai dukkan mu iri ɗaya ne sai dai a jeba wannan a jeba wannan ko ranka naka ne kai kadai Miki da gwara ka iya babu wani amsar a nan. A bincike na likitoci galibinsu sun ce bayani akan soul ko spirit kamar fafo ba abu bane an dai yarda da shi ne a duniyance amma su scientifically ba tabbas bane babu shi. Saboda su suna bincike ne akan abin da yake existing wanda za a iya gani ko a taba ko a ji motsinsa ko kuma dai abin da wani abu na rayuwa zai iya tabbatar da shi. Don haka su a wurinsu babu shi. Tunda idan aka sa microscope a jikinka a haska ko idan aka zo scanning ba a ganinsa in akwai a cikin jikinka a gan shi mara. Sannan lokacin da mutum ya zo mutuwa ai ba a ganin alamun ana janye shi ana janye shi sai a gan shi ya tafi duk da akwai wasu alamu da ake gani sai a ga mutum yana ta kallon sama to me yake kallo su sun duba ba su gani ba don haka su a wurinsu babu wani abu wai shi rai sai dai mun saba ana cewa bai da rai amma su ba su gan shi ba to kuma lallai ba za su gan shi ba saboda qul ruhu min amri rabbi Imam al-Qurtubi ya wata magana mai kyau a nan karkashin wannan tafsirin wannan ayar yake cewa tunda Allah madaukakin sarki ya ce maka ruhu ma da yake cikinka ai mafi kusancin abu a cikinka kenan a duniya shine wanda in babu shi ma baka da rai hanji da tsoka da kashi da jini da kai da kafafu da suke jikinka ai ba su kai ranka amfani ba saboda dukansu ba su da amfani idan babu ran to sai baka gane haƙiƙanin ranka ba sai ce to taya za ka yi bincike akan haƙiƙanin Ubangiji don haka ba da ƙwaƙwalwa ake gane Ubangiji ba ta fuskar bincike na wane ne sai ka ce wai tunda a kimiyance ba yi proving cewa Ubangiji yana nan ba za ka sai ka ce ba Allah da aka ba sai a ce babu kai tunda ba a gano ranka ba tunda ka kasa gane wancan to Ubangiji ma ka sallama masa kamar yadda kai da kana da rai amma baka san haƙiƙanin ran ba to haka shi ma ka sallama kawai Ubangiji ka yarda Ubangiji yana nan kamar yadda kai ma ka yarda da cewa kana nan sanin Allah yana nan ma ya fi gaskiya sama da kai kana nan saboda Allah shine al-qayyum wanda sanadiyar tsayuwarsa ne har kai ma ka tsayu har ka zama kai Allah ya ce ma utitum min al-ilmi illa qalila ay wa ma utitum wama atla'tum min al-ilmi shay'an illa al-qalila minhu ba abinda kuka sani a ilimi sai dan kadan ilimin dan adam ba kawai bane in ka kwatanta shi da ilimin ubangiji. Lokacin da Allah ya saukar da kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bi mithlihi madada. So kana yahudawa suka yi da Allah ya ce ma utitu min al-ilmi illa qalila, ba abinda aka bako na ilimi sai dan kadan. Sai suka ce a abuka an ba mu ilimi mai yawa, tunda an ba mu at-taura, a cikin at-taura akwai ilimi mai yawa. Baka ilimin mu suna kalubalantar Annabi sallallahu alaihi wasallam da Al-Qur'ani, shine Allah ya saukar da wannan ayar kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Ai inda a ce tekun da ka sani duka a duniyar nan zai zama tawada ne, sannan kuma ya zama wato su zama tawada, sannan dukkan bishiyoyi da karare da tsinke da ciyayi dukkansu a tsinke su duka zama alkalami. A rinka digawa daga alkalamin, idan ya kare a sake dauko wani, a rinka digawa a cikin teku ana rubuta kalmomin Ubangiji, to ilimin Allah ba zai iya karewa ba, ba zai iya kwatantuwa ba. Shi yasa ya tabbata a hadisi lokacin da wani yake kwatantawa wa wani ilimin, lokacin da Khabib suka hadu da Annabi Musa alaihi salam, saboda yana tambayarsa ka ya ilimin ka yake ne, saboda Allah ce wa allamnahu min ladunna ilma. Annabi Khadir yana da ilimi na musamman. Sai Annabi Musa ya ga abinda shi bai gane ba, sai ga ya ce masa ai ga dalili. Sai ji mamaki, sai ce har kana ji mamaki ne akan wannan ilimi? Sai ce to ai ma ilmi wala ilmuka wala ilmul khalaiqi fi ilmi llahi. Sai ce ai da ilimi na da ilimin ka da ilimin dukkan halittun duniya. Ya nuna masa tsuntsuwa can usku wanda ake ce kanari. Sai ce ka gan shi can ya sauka a tsakiyar kan kwale-kwalensu, sai dan tsotsi ruwa sai tashi. Sai ce wannan tsotsan ruwan da ya yi, wannan ruwan ya ji an taba shi? Sai ce a'a. Sai ce to ilimin dukkan halittun Allah kaf da nawa da naka in ka kwatanta da ilimin Ubangiji, to kamar abinda wannan tsotsin ne ya sha daga cikin wannan tekun ya tashi. Haka ashe ba mu san komai ba. Kuma duk dan abin da Allah ya ga dama ya sanar da mu, din ma ya ce duka ba kawai ba ne. To a ciki din ma akwai abin da Allah ya ga dama ba za mu sani ba, ciki hadda mun gama gane kawunanmu. Yanzu ko bincike akan jikin dan adam da yadda system din dan adam yake. Ai an fara bincike nan tun farkon sanin dan adam har zuwa yau, amma har yau ai ba a gama ba. Har yau akwai abubuwa da ake ganewa a cikin system din dan adam wanda mutanen da su ba su gane ba. Ana ganowa za a ita watsawa cewa an gano kaza a jikin dan adam, kuma har dan adam ya kare ba zai gama gane kansa ba, ballantana ya gama gane sauran ilimin Ubangiji. Kako ai duk binciken ka bai kai muhimmancin ka bincike a karan kanka ba, to kai ma ba za ka gama sanin kanka ba har ka mutu ballantana ka san ilimin Ubangiji. To Allah ya ce dai wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. To ga dan kadan cikin abin da Allah ya sanar da mutane din akan maganan agodi. Me ake nufi da mutuwa? Farko dai ku sani ruhu cikin abin da ya fi tabbata. Allah madaukakin sarki ya riga ya halicci rayukan mutane, amma gangan jikinsu sai yana halittarsu a lokacin da ya ga dama. Amma rayukan mutane wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum, da Allah madaukakin sarki ya tara halittu gaba ɗaya na rayuka, sai tara su a cikin tsatson Annabi Adamu alaihi salam. Sai Allah ya dauki alkawari da su, ya gama alkawarin nan da su, suka ce in sun nuna su bauta masa, sai ya tara su sai aji. Sai ce to Annabi Adamu ya sauka duniya, sai a fara haihuwar mutane ɗaya bayan ɗaya, kowa sai a dauki ransa sai aje a sa masa sai rayu a duniya. In ya gama rayuwarsa kuma sai a dauko ran a dawo da shi. To hadisin Abdullahi ibn Mas'ud cikin sahihin Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum aka zo halittarsa, Allah zai fara ne daga ranar da maniyin ubansa ya ɗiga a cikin mahaifiyarsa.